بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقوس جواتر رمضان شكرا تدبو ديادة تريهدو دا 40 هجرية واللي داشي دا قوم شاء أكونيكو جواتر بير شكرا تدبو بيدا قوم شاء ترى ميلادية زامو دورا كان إندا مكتايا akaratunmu da muke yi ga iyaye mata a wannan gari mai albarka na Kumu Akwa local government jihar Gombe Nigeria. Idan za ku yi tuna muna magana ne akan kishi da rabe-raben kishi. Mun yi muku magana akan yana daga cikin kimar mace ko kimar namiji ya zama mai kishi ta zama mai kishi. Ba duka kishi ne ake kyamatarsa ake ki ba. Mun ce Allah ma ya sifanci yana da kishi, muka kawo misalai na kishin Ubangiji, muka ce manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana da kishi a matsayinsa na annabi. Ya zo ya tarar da wani mutum a gidansa da bai gane shi ba, bai yi shiru ba sai da yi magana, kuma ya yi abinda a fuskarsa aka gane cewa bai ji daɗi ba, har ma ya kafa doka ya ce ya ke Aisha ki rinka lura da suwaye suwaye za su rinka shiga kanku ku mata shiga gida. Wace mai kishi ba ta barin kowa da kowa yana shiga gidanta. Wace mai kishi mai kishin addinin ta kenan, ba mai kishin kishiyarta ba. Har yanzu ban zo maganar kishin kishiya ba. Tana ƙoƙarin tsare gidanta a matsayinta na 'ya mace. Daman dai duk maganganun suna tikewa ne akan yaya za ku kare mutuncinku, yaya za ku tsare kimarku da darajarku, kada a wulakanta ku, kada a tozarta ku, ku zamanto masu kishi. Muka karanta hadisin da yake nuna annabi yana kishin namiji yaga yana kallon mace ta yadda fadlu annabi yana goye da shi. Fadlu bin Abbas kenan, wata mata ta zo tana fita a gurin annabi ya leda yana kallonta, ita ma tana kallon shi. Annabi ya sa hannunsa ya juyar da fuskar fadlu don ya nuna mana mace tana da daraja, mace tana da kima, ba a bace da za a zo a sa ta a gaba kamar talabishin ana kallanta ana fitina, ko kuma ita ma ta zo tana yi ba. Annabi yana da kishi akan iyalansa, baya so ya ga sun yi abu na sabon Allah. To yau abin da za mu tattauna kishi da ya ta faruwa a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha Allah ya kara mata yarda, wata rana a hadisi da Imam An-Nasa'i ya rawaito shi take cewa ma ra'aitu sani'an ta'aman mithla fasiya, ban ga matar da ta kware da iya dafa abinci ba irin Nana Safiya. Nana Safiya mata annabi ce, kishiyar Nana Aisha ce. Ita ce Safiya بنت حيي ابن أخطب إن النبي دكوتا يساميتا لأكا جي خيبرا أكا دكوتا أكا ساموتا شكري بتتنياكي أنا صفية وتما تاشي كما مي قرنشي شكرو كيكاور حالتا الله يمتا dan gaskiya ma sai da matan Annabi kansu suka nuna kishin su a kanta Nana Safiya asalin iyayenta Yahudawa ne musulunta ce Nana Safiya an je yaki a Khaibar mijinta ya aure ta sabon aure yana matashi ya fito wannan yakin aka kashe shi ita kuma aka riba ce ta cikin ribatattun yaƙi da aka zo sai aka rabe ta ita ɗin ta fada kasan wani sahabi sahabbai suka ga matsayinta babanta babban ba yahudi ne su ne manyan garin kai manya ma a ƙasar shi yahudawa kenan ƴar sarauta ce ga halitta Allah ya yi mata da matsayi sai sahabbai suka yi shawara suka ce gaskiya wannan yarinyar bai kamata ta zauna a hannun wani ba in ba Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam aka yi magana wa sahabin da ta fada hannunsa a matsayin kasansa aka ce ka bar wa Annabi ita haka yayin da ya ainihin wato miƙa ta ga Annabi din da haka Annabi ya ƴanta ta kuma ya mayar da ƴanta ta shine sadakinta ya aure ta a matsayinta na ƴa ta samu matsayi a wajen Annabi ƙwarai da gaske har walima aka yi mata matar da aka ribato ta cikin ribatattun yaƙi har walima aka yi mata to hali irin naku na mata bayan ta tare a gidan Annabi suna tare sai ƴan maganganu suka fara ƴan gudana haka wata rana wani abu ya faru sai aka yi mata guri a gidan Annabi ita Safiya shine mu yanzu a Hausa muke cewa Safiya amma asalin sunan ba Safiya bane in dai sunan ana so ya zama daidai irin da ya yi matan Annabi ne Safiya ake cewa so ba sa ba so da sojin Safiya na Safiya ba irin sunanki ba da ake ce miki Safiya to sai kokari a gyara da haka kawai sai sai aka yanka mata magana aka ce ke da Allah ƴar ba Yahuda iyayenta ma Yahudawa ne an mata gori kenan akan addinin babanta a gidan Annabi yasa aka ce lamari na mata sai haƙuri duk inda aka haɗa mace ɗaya biyu to sai dai a haɗa da la haula wala quwwata illa billahi wani lokacin kawa da kawa ma ba wai matan aure ba fa sai kuga suna kishi da junansu kawa da kawa da tarar ta ga ƴar uwarta tana kokarin ta fita ko ta fita barin jini ko ta fita kaza sai ta kama bakin ciki a kanta haka ake yi da zarar ta ga ƴar uwarta ta fita wata ni'ima sai ta fara nuna damuwa a kanta ba ku iya koyi ko ku haɗiye damuwarku ko kishinku ko hasadarku galiba sai kun bayyana shi yasa abin mamaki kuke wahala a gidajenku kuna shan wahala ba ku iya zama lafiya da yawan ku sai wanda Allah ya zaɓa suna gaya mata wannan magana cewa ai ita ƴar Yahudawa ne babanta ba Yahudi ne ran ta ɓaci sai ta fashe da kuka sai ta zuba da hawaye tana da Safiya bata tsaya ko ina ba sai tira ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tafi tarar da manzo Allah cewa ya rasulullah to ga matanka nan suna aibanta ni da addinin babana ga matanka nan suna ce min wai ni wai yar gidan ba yahudi ne sai manzo Allah ya ce to me kika ce musu tace ba ce musu komai ba sai ya ce to ga amsa ki dai ki mayar musu ki tara su duka ki gaya musu matan nawa a cikin ku wace ce babanta annabi babbanta annabi dukkan ku gidan annabi gaba daya wace ce yar annabi kuma baban babbanta ma annabi sai suka yi shu sai ta ce to ita ce dan da aka buga lissafi aka yi duba nasaba da dangantaka sai aka tarar wannan na Safiyan dangin annabi Musa da Haruna ne dangantakan ta ya tike har ya kai ga annabi Musa da Haruna a duk matan annabi kuma ba wanda take da wannan matsayi wannan mata ta ji dadi a wannan rana daga kuka sai ya dawo kuma dariya da farin ciki su kuma matan da suka zarge ta sai suka yi lakwas suka yi shiru daga nan ba a sake zarginta ana sukanta ana cewa ita babanta ba yahude ba ne ba su wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ku ɗabi'ar ku mata wani lokacin kuna da guri wa junanku tunda yau hatta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru ga matakin da aka ɗauka to ina ga gidajenmu ina ga matanmu na wannan zamani na wannan lokaci to lalle yana da kyau ku rinka karanta tarihi tarihin ya rinka gyara muku ɗabi'unku da halayenku to da na sha wannan riwaya ta Nasa'i ta ce ni kan ban ga mace mai iya abinci ba irin wannan mata na Safiya wata ran ta yi wa manzon Allah abinci fa ba'athat bihi sai ta aiko wa annabi abincin ta ce ina ganin nan kawai sai kishi ya kama ni jikina ya fara rawa to ku ji ba kishiyarta ne ta yi yowa mijinta abinci Aisha take faɗa ta ce ina ganin wannan abincin abar kishin da nake da shi sai jikina ya fara karkarwa na samu kwanan abincin nan na fasa shi daman kwanan akwa shi ne na itace ne ta ragargaje shi ta ce annabi yana kallona ta ce ina kallonsa sai na ce ya rasulullahi na yi laifi me ya kafara laifi na abinci dai kan ba za a ci shi ba na zubar da shi na karya kwana sai annabi ya ce da ita ina'un misla ina wa ta'amun misla ta'am irin kwanon da kika fasa shi za ki je ki nemo ki biya haka kuma abincin da kika zubar sai kin yi min irinsa kin kawo min irin wannan kissa an ruwaito ta akan matar annabi na Zainab Zainab binti Jahsh wannan riwayar Nasa'i ya ruwaito ta duk cewa malaman hadisi irin Sheikh Albani suna cewa riwayar tana da rauni Albani ya raunana ta a cikin Da'ifu An-Nasa'i amma akwai makamanci yadda tana na Zainab exactly iri ɗaya ce a wannan sunan na na Zainab aka ce Zainab binti Jahsh wacce take kunnan doki da nana Aisha wajen matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kunnan doki suke bugawa wani lokacin a ce wai Zainab ce ko kuma dai Aisha ce ita da kanta nana Aisha take cewa kana tusamini fil hubb soyayya da annabi yake mana ce ta ce kunnan doki muke yi da ita. Kowa daman ya sanna na Aisha ita ce a gaba, amma ga wata mata nan Zainab binti Jahsh ana ganin tana neman ta ture na Aisha wajen samun matsayi da soyayya da kauna da Annabi yake yi wa matansa. Ita ma nana Zainab din da ta aiko abincin nana Aisha take tambaya daga ina aka kawo abinci. A ranar girkin Aisha ne ana gaya mata gidan Zainab ne ta sa hannu ta make wannan kwanan ta zubar da abincin ta karya kwanan. To shine manzo Allah yake cewa gamat ummukum ummul mu'minin ta yi kishi kishi ya kama nana Zainab ta zubar da abincin kishiyarta da ta aiko wa mijinta. Ashe akwai kishi a gidan Annabi, amma kuma Annabi ya dawo mataki sallallahu alaihi wasallam. To shi ma Annabi ya ce ina'un ta طعام بطعام كسريد بسريد وقصعة بقصعة ونن كانوا لتك فسع عائشة في كمديا ونن أبنش لك يضبر في كمديا. الله أعلم إسر قوة دا ديشي سنن لأكسا مغمان شما سلوا ويا قوة كما إسر بيشي من سامودا وانا كيجا بنش كاوابا. So idan wannan yana nuna mana wani abu, yana nuna mana cewar ashe a gidan Annabi ma akwai kishi. Kuma za mu ɗauki hukunce-hukunce kamar haka. Abu na farko shi ne ashe mata tana iya aikawa mai gidanta wani abu na ci don ta faranta masa rai ya ji daɗi ko da ba ranar girkinta ba ne. Ranar girkin kishi yake ki shirya wani abu mai ɗan kyau, musamman a wannan zamani da ake ɗan cin naman kaza. Idan samu kazarki mai lafiya ki soya ta ki gyara ta pepper chicken, ki ɗan lullube ki rufe ki aika mai gidanki a ɗakin kishi ya rufe, ki ce wannan naka ne ka ci ka gyara ka more ka warware kafin ka dawo ranar girkin ka ka samu ninki ba ninkinsa. Inda a ce matan yanzu suna da haƙuri kuma suna koyi da sunna, to da sun bari mazaje suna yin wannan, ai mata suna yin wannan. Ko da yake wata za ta ce to nana Aisha mata kasa hakuri ballanta nani wannan abun gaskiya zai iya samar da rikici kwarai da gaske a gida. Amma gaskiya gidajen da mijin ya gina kishiyoyin akan fahimtar juna babu damuwa za a iya yi, ya danganta ga yadda mijin ya gina gidansa. Yanzu wani zai zo gidansa idan ya zo ya tarar da matarsa ta yi wani abincin da baya son sa, zai iya yi wa kishiyarta magana ce mai kika dafa a gidanki kaza ne da Allah kawo mu, kuma ta ɗauko ta kawo ya ci a gaban wannan. Wata kila ma in kwaɗayayya ne ita ma sai ta sa hannu ta ɗan taɓa dan akwai kwaɗayayyu. Babu tashi hankali babu damuwa, wannan ya danganta ga yadda aka gina gidan, tsarin gidan yadda yake. Amma wani gidan da yake yanda kika san jahannama ce take huruwa a ciki, wallahi ba isa yi wannan ba. Ku yanzu nan inda za a gwada imaninku, ku yanzu a yanda kuke ku a ce yanzu wai kishi yake wai wai ta je wai ta dafo wani abinci ta aiko wa mijinta yana girkinki yo ba ma fasa fara wake ka ina da ai ai kwana ma sai kin ci shi ma gaba ɗaya. Wata ma akan mai gidan za ta ƙwanƙwasa kwanan saboda za ta ce ya raina mata hankali ba gaba ɗaya. To ya kamata ku rage kishi da Allah, ku zama masu haƙuri, ku zama masu kaiwa zuciya nesa. Rayuwar duniya gajeriya ce ba mai tsawo ba ne, ba abu mai daɗi irin wato ki ga kishiyoyi sun haɗa kansu. Shi yasa ma wani gidan ma ba a cewa ma kishiya, cewa ake abokanan zama. Kishiya ai wanda ake faɗa da ita kenan, a abokiyar zama ana zaman lafiya. Na san matan da akwai waɗanda idan tana larura ko tana da wata mushkila sai ta dauki kwananta ma ta bawo abokiyar zaman ta ta ce wa mai gidanta je ka gidan wanci babu wata damuwa saboda tana da saukin sha'ani duka kansu ya hadu akwai a yanzu a wannan zamanin akwai matan da suke iya bar hakura da girkin su su bawo abokiyar zaman su su ce mai gidan ya tafi can akwai akwai kuma inda saboda bala'in su matan a saurara ko haihuwa ta yi haihuwa ta yi akwai matar da jego take ta ce ba ta yadda ba mijinta ya je ɗakin kishi ya ta yi kwana ki duba dai in matiskancin shiga jego ai ya kamata a ɗaga wa mijin nan ƙafa a ɗan ba shi dama tunda dai yana da wasu matan ya je can ya tare ke kuma ya ɗan ɗaga miki ƙafa saboda ɗakin ki akwai zafi da yawa kullum kina cikin gaushin wuta da jego amma wallahi akwai matan da sun zauna saboda bakin cikin da ke tsakanin su sun ce wallahi sallah wannan tace in na haifu ban yadda ka je ɗakin wanci ba haka mijin zai zo yana naka da shi za a yi ta jegon jariri ya yi ta kuka yana riƙewa yana rigawa saboda kishiyar ba za ta bari ya je can ɗakin ya kwana ba Allah ya sauke Allah ya ganar da ku su kuma mazan Allah ba su ikon yin adalci hadisi na biyu na Aisha da yake nuna kishi a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana Aisha take cewa istazanat halatu bint khuwailid ukht khadija ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arafat idan khadija akwai wata mata da ake ce da ita hala bint khuwailid hala bint khuwailid yar uwan nana khadija ce kamar yadda ake cewa khadija bintu khuwailid akwai hala bintu khuwailid yar uwan nana khadija ne bayan nana khadija ta rasu shekaru aru-aru sai yar uwar nana khadija ta kawo ziyara gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo gaida manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana ɗakin nana aisha tsohuwar mata da tijiwa tana shigowa sai ta yi sallama ta nemi izini za ta gana da annabi don su yi zumunci saboda mijin yar uwarta ce wallahi nake gaya miki tana yin sallama tana neman izinin nan kawai sai annabi yana jin muryarta sai ya tuno da muryar nana Khadija tunda yar uwarta ne muryarsu iri ɗaya Allahu akbar kawai sai aka gana a manzon Allah ya canja daga fuskarsa sai aka ga yana dauki yana shauƙin ya jiyo muryar tsohuwar matarsa da ta rasu ta hanyar tuno da ita ta hanyar muryar yar uwarta za ki iya samun ya da ƙanwa muryarsu kusan iri ɗaya ko li anna sautaha yushbihu sautu Khadija saboda muryarta ya yi kama da muryar nana Khadija fartaha li zalik sai manzo Allah sai ya nuna jin daɗi ya nuna samun hutu da kwanciyar hankali jikinsa alamar fuskarsa sai ta nuna cewa kai masha Allah ya tuno matarsa nana Khadija da irin zaman mutunci zama mutunci da kima da suka yi da matarsa Khadija kawai sai annabi ya daga ne ya ce Allahumma halatu bint khuwailid ya ubangiji ga yar uwanna na Khadija mai suna hala wannan sunan shi ma ba mu fiya sa shi ba ko halatu da ha ba khawlatu ba fa akwai khawla akwai hala wannan ma suna ne na yar uwanna na Khadija ko wata nan zaki sa wa yarki suna hala halatu bint khuwailid nana Aisha sai kishi ya kama ta تتي وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. حديث إمام البخاري ميه كدامو كنا سوف جيد وانا مجانا دان الله كجيد دا ما تاسكي وانا اجلا انا بأيكينا نعيشا فكي الله عن نبي ميه كدامو كتايد دا هنك لنكا ويكتي تنود وتصوخ ورما تاسوخ و وانا تامامتو كم الله يا تنجا مكا وتتكيتا ميه كتي تنود wata Khadija tsohuwar mata da ta tsufa ta ma mutu gashi yanzu Allah ya canja maka da ni sunna da Aisha akwai kishi sai manzo Allah ya jira ya kalle ta ce wallahi wallahi Allah bai canja mun wacce ta Khadija ba dan Aisha da ta sani da bata fara magana nan ba dan wani abun kakkaje ka gaya wa mijinka wata magana ya yanka maka wata magana da da kana tsammanin matsayinka yafi haka a wajensa amma da maganganinka ko maganganinki kike da kike gaya masa magana ya mai da miki martani daga nan zaki gane ashe baki kai can ba da kina tsammanin kin kai 70 ashe duka baki wuce 45 ba ku kiyaye baki kin san akwai mata masu magana kamar reza yanzu nan ta samu dama sai ta yanka mai gidanta magana wani namijin shi ma namijin kansa ne bai da hakuri kina yanka masa bakar magana take minti ɗaya yayi yawa zai zumbuda miki wata magana da billahi alazim sai kin ɗebi shekaru baki manta wannan maganar ba yanzu wani ni ka gaya wannan ake an gaya miki me yake din me amma kuma ta ce sai kike din me yake dan an gaya miki kin ma kai haka to kin ga daga nan iyayya ta fara shiga sai kiji ana cewa to ai ban sani ba ni wallahi yanzu na san matsayina a wajenka yace ai kwarai kuwa da ma ƙari nan gaba so ku kama bakinku wani lokacin idan ranku ya baci sai ku bude baki ku gaya wa namiji kalmar da kuka ga dama wani lokacin ku mata ba kwa tauna magana kafin ku faɗe ta cingan ba a jin daɗinsa sai an tauna shi ba duk wanda zai ci cingan in bai tauna shi ba zai ji zaƙinsa ba magana ba ta miki amfani a rayuwa in baki tattauna ta ba kafin ki faɗe ta duk wacce take bakinta kamar reza ne tana ga bakinta yana da kaifi so duk abin da ya fito mata za ta zo ta faɗa to wallahi za ta rinƙa rayuwa cikin nadama na Aisha sai ta yi shiru yau annabi ya ce Allah bai canja masa matar da ta fi Khadija ba ashe Khadija ta fi ni da wannan hadisin ne wasu malamai suke cewa ashe a duk matar annabi ba wanda manzon Allah yake so take da matsayi irin nan na Khadija duk da Aisha din da ake ta faɗa na Aisha akwai hadisai da yawa da yake nuna matsayi da darajar nan na Aisha amma wannan hadisin wato ya bayyana abubuwa da yawa da suke nuna cewa lallai na Khadija tana da matsayi babba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan abinda zamu koya a cikin wannan hadisin ya ku iyaye na mata dabi'ar ku ce ake bayani na'am nana Aisha ba annabi ya bace tana iya daidai tana iya kuskure amma Allah ya yafe musu musamman ma mata annabi ne mata annabi ce amma ana so a nuna muku hali ne irin naku da ɗabi'a irin taku ku mata nana Aisha da kanta take faɗa a gidan annabi take cewa ni fa duk matan annabi wanda take ni kishi ni nafi su ƙarancin shekaru kuma amma ni nafi su kishi tace ni kishi na hadda matattu ma nake kishin ta hadda matattu kamar yaya nana Khadija ba ta rasu ba to tara sun ba na Aisha bata kyale ta tana kishi da ita ba gashi ya bayyana ba shi kuma annabi Allah ya ji rabi shi na sanna na Khadija ita kuma na Aisha tana ganin cewa ai ta funa na Khadija saboda basu zamani ɗaya da ita ba basu zauna a gida ɗaya da ita ba ya rabu da Khadija sai da ma ya auri na Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya, wata dattijuwar mata, ita ma za mu zo kanta wata rana. Suna na Khadija ba ta na Aisha ba ta zauna da na Khadija ba, kuma na Khadija aita haifi ma na Aisha, in haihuwa ake na Khadija ta haifi na Aisha. Amma abun mamaki hali irin naku na mata, ku kullum mace idan tana wajen mijinta to ita ce fa a sama, kullum abin da take nunawa ita kam ita ce a gaba. To ya kamata ku kiyaye, idan ku biyu ne ko ku uku, ku biyu ko ku uku a wajen mai gidanku, to ya kamata kowa fa ta auna fa ta san matsayinta. Kada ki je ki kai matsayinki inda baki je ba, dan ku wallahi in kika shiga za a fito da ke. Kuma akwai wani sirri da ya kamata na gaya muku iyaye na mata, shi matsayi a wajen miji, mace ce take samar da wannan matsayi nata bayan wanda Allah ya samu mata, kokari ake yi a same shi. Abinda ba ku gane ba kenan. Yanzu misali ne, ya kamata in tambaye ku in ce da ku, me sirrin da yasa nana Khadija ta mamaye zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama ita ce? Me sirrin haka? Me dalili? Me faru? Na'am, lalle nana Khadija a lokacin da ta zauna da manzon Allah ta nuna masa soyayyar da wata ƴa mace a duniya bata taɓa nuna masa ba. Kina abu na farko, idan kina so ki mamaye zuciyar mai gidanki, ya so ki so na gaskiya ba san ƙarya san zamani ba, to ki nuna masa ƙauna saboda Allah. Na'am, ba kina son sani saboda maikon da yake tattare da shi ba, don yanzu galiban mata suna son mutum ne su aure shi, ko sun aure shi suna zaune da shi saboda maikon da yake tare da shi. Kuma maza suna gane wannan, suna faɗa suna cewa malam, da zarar mace ta ga wata ya kai 25, to lokacin za ta fara sakin fuska, a rinka kawo maka hira na munafurci na nuna wai an damu da kai, a rinka matsarka, a rinka wasa da dariya, a rinka cewa sannu da zuwa, gaisuwa ina kwana, yaya gida, ya al'amura, to Allah ya dawo mana da kai lafiya, ya al'amura, to lokacin an kusa salari kenan. Babulatan ne ya ce lauruwati kenan, wata ya mutu kenan. Akwai mata masu a yau suna da seti, in kana da kuɗi ana harka da kai, wata ya mutu an san lallai alat ya shiga, salari ya shiga, musamman an ga kaɗan canjo ce sani leda abin da za a ce to ya fasa mu kuɗi. Yanzu za a yi ta maka kifisi na irin ta mata saboda a ci kuɗinka, to ba irin wannan soyayya ta ƙarya ba. Ana son ka ne saboda ana son abin hannunka. Da zarar mutum kuɗinsa suka yi ƙasa, wata ya yi nisa, ko in ɗan kasuwa ne abin ya yi ƙasa, wallahi daga fuskar matar za ta gane. Akwai mutumin da yana tare da matarsa, yana taimakonta duk wutan duniya saboda yana walwalar harka, kuɗi suna shiga, yana ba ta naira 70,000 duk wata, daga shi sai ita ba ma ta da ɗa ba jika wallahi, sai ya take mata 70,000, ba ta sayan buhun shinkafa, ba ta sayan katon ɗin taliya, wai wannan kawai na cefane ne da harkoki da hidindimin gida. Allah ya saka masa da alkhairi wannan mutumin. Akwai son mata da ya zo harka ta yi ƙasa, kasuwa ta yi ƙasa, kwangila ta yi ƙasa, samun da ake yi ya yi ƙasa, sai ya fara rage salarin nan ya mai da shi 50,000, daga nan suka fara faɗa da mata, ni ba zan yadda ba, ni ban gane ba, yaya daga 70,000 za a dawo 50,000, an ajiye mun 20, an cire 20. Daga ƙarshe dai mutumin nan ya zo baya iya biyanta, baya iya ba ta kuɗin cefanen da za ta yi, daga ita sai ita kadai sai ya yi aikinta. sai 20,000. Ina tabbatar muku akan wannan 20,000 din auren yanki. Buruz ta kashe shi har lahira auren. Aka yi ta koma take wallahi ba za ta iya ba. Yaya dan wulakanci yana ba ta 70,000 yanzu zai zo yana ba ta 20,000. Yace samun ne yayi kasa yanzu ba a ciniki. Abubuwa sun yi kasa Najeriya, tattalin arziki ya lalace. Kowa yana jin jiki tace ita ba ta san wannan kara. To daman haka mace take shi yasa da yawa daga cikin mazajen ku ba sa yadda ku gane nawa ne salarin su. Dan sharrin ku idan kuka gane nawa yake dauka to gaba ɗaya bukatun ku ya kare a wannan watan akan salarin sa. Yanzu idan mace ta san mijinta yana daukan naira 200,000 to ji za ta yi kamar ita take daukan wannan salarin. So duk watan duniya sai ta rikito masa bukatu. Shi yasa ba sa bari ku gane nawa suke dauka. Baban ummi nawa ne salarin ka? A ai ba matsala kike da mu ba dai ina ba ki kudin ta bane ba. To me tsakanin mu da kai? Ai ba wani koyi boye. Ai yanzu mun zama daya a ce a kware ko ni da ke tip da taya. Amma wallahi ba zan ga miki albashi na ba. Tayi duk munafurcin da zaki wallahi zai ga mata ba saboda ya san sharrin mata idan ta san nawa mijin yake dauka. Azaba haka dan kasuwa idan yana da shaguna yana da kadarori yana da abubuwa saboda irin bukatun ku da nuna kwadayin ku wallahi sai mutun yake koyewa baya ga matarsa ba goyen baya nake yi ba fa ba cewa ne maza su yi haka ba amma ina so nuna muku halin ku ne ya jawo muku haka din ba za su bari ne suke samu ba saboda gaba ɗaya bukatun ku yana karewa ne akan abinda mai gidan ku yake yi. To kin gana na Khadija tana son mijinta ita kan lokacin da ta nemi Annabi ma ita ta neme shi ma lokacin manzon Allah ma bai da komai ma ita ce mai dukiya take da kuɗi tace tana son sa ma aka zo aka yi auren tana da arziki ana mata kasuwanci shi ma sai da mata kasuwanci tana biyan shi kin ga ashe ita take da kuɗin sannan kuma a hadisi an gaya mana farkon lokacin da ake yi wa Annabi wahayi wata rana ya dawo gida yana cikin rawar jiki jikinsa yana rawa yana cewa na Khadija zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni kulullubeni alullubeni arifeni. Annabi ya dawo gida ya je ya ga mala'ika farkon wahayi da aka yi masa ya zo a tsorace hadisin Bukhari arifeni alullubeni wallahi ta kada komai ya fi ta lullube shi sai Allah ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir take me ya same ka yace mata na ga kaza ni na tsoro sai ta ce da shi ina Allah bai taɓa tozantar da kai ba ya manzon Allah ki duba yanda take da impact take da tasiri wajen kwantar da hankalin mijinta yayin da hankalin sa ya tashi kenan anan ana so mace ta zama tana da dabaru hanyoyi daban-daban da za ta bi wajen kwantar da hankalin mijinta yayin da hankalin sa ya tashi shine amfanin mace a wajen miji namiji wani lokaci yakan zama kamar yaro karami ya dawo miki da damuwa ya dawo wataƙila a wajen aiki an ce za a kore shi ya dawo sun yi fada da shugabansa a wajen aiki ya dawo ya samu matsalar kasuwa bashi ya masa yawa ya dawo ɗan fashi da makami sun biyo shi ya dawo gida yana cikin ɓacin rai ya samu damuwa da shi da mahaifiyarsa ko da shi da ƴan uwansa ba zuwa zaki ki zo ki tagumi ki zo ki nuna masa ke ma kin shiga uku kina cikin damuwa ba no abinda zaki sai ki nuna masa ayya ai wannan abun ba wani abu bane kai hakuri kar ka damu wallahi ina ga yabu ku wallahi mata suna da tasiri wajen kwantar da hankalin mazajen su amma matan da suka samu tarbiya suka iya zaman aure me yasa ne ka me faru to menene dan bashi kai dai ka ci bashi a garin nan wasu ma a kurkuku suke rata yake za idan ka ci bashi ba abin da zai same ka Allah zai bamu abin da zamu biya kin ga ba fa kike ci bashin ba amma sai ki ce Allah zai bamu abin da zamu biya mana kin dauki matsalar tasu ce idan yazo bayi da lafiya yana da ciwo da yake damun sa wataƙila an gaya masa wannan ciwon na mutuwa ne likita ya gigita shi ya ce wannan ciwon naka ba zai kashe ka kaza 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 yazo ya nuna miki shi ya shiga uku ma shi yana ganin ma mutuwa zai kice a ha ba ya aikai naka da sauki haka zaki gaya masa naka da sauki yanzu kai fa kana iya fita kai kana iya cin kaza kai kana iya kaza ai ba abin da zai same ka in kwaninka bai kare ba ni jikinka ma kyau nake ga yana yi maganin ma da kake sha na ga ya karbe ka da Allah ya kwantar da hankalinka likitocin nan da ba koyon shi ake yadda da maganganun su ba wani tsoratar da kai kawai zai zo ki mata abin da zaki kwantar mai da hankali ki hada shi da Allah ki ce ka dogara ga Allah ka rinka kiran Allah ka rinka yawan sallah ka rinka yawan ibada Allah zai yaye maka ko ni da ƴaƴana za mu taimaka addu'a wallahi hankalinsa zai kwanta sai ya bacci anan fa na gaya muku mun karanta da ku kissar Ummu Sulaim Rumaisa matar Abu Talha al-Ansari yana son wani ɗansa saboda ta kware wajen rike miji ita wannan matar yana son ɗansa ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare kafin ya dawo yaro ya mutu yana mugun son sa yaron ya shiga ransa akwai waɗanda zaki ga suna da sa rai suna da sa yara a ransu sosai to Abu Talha yana cikin su ta san cewa in ya samu labarin wannan yaro ya mutu a wannan dare wallahi ba zai bacci ba kin san me tai kurun sai ta lullube yaron ta gyara shi ta samu ƙarshen gadan su ta shimfide yaro ta lullube shi kamar bacci yake amma gawa ce da ka Abu Talha al-Ansari yana dawowa bai tambayi kowa ba a gidansa yace kaifa bni yaya jikin dana bai ma cewa yaya jikin wani sai yace yaya jikin dana saboda yana son yaro sai Ummu Sulaim sai take ce masa ka huwa ahsan ma kan ai yana cikin wani yanayi sama da yanda yake da yana cikin yanayi sama da yanda yake da dabara ta yi masa daɗin yana cikin zafin ciwo yanzu ku Allah ya ɗauki ransa ciwon ya tafi ya mutu amma sai ta yi tauriya ta yi dabara ba ta fito ta gaya masa cewa yaron nan ya mutu ba huwa ahsan ma kan sai ce alhamdulillah na gode ta ɗauko masa abinci mutumin nan ya saki jiki ya ci abinci sosai a riwaya aka ce ta yi kwalliya yadda mata take yi wa mijinta kwalliya da ado in ya dawo gida da daddare Allahu akbar har alaka ta auratayya ta shiga tsakaninsu a wannan dare ga yaron fa gawa akan gadan ga ta gashi matan nan ta dake mai iya dakiya ba ta gaya mijin nan ba sai gari ya waye zai tafi masallaci wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce tsaya ya tsaya ta ce ina da magana ta ce me magana ki ta ce yanzu dan Allah ina so in tambaye ka kai ne mutane suka baka aran wani abu bayan ka yi amfani da shi lokaci mai tsawo sai kuma suka zo suka ce ka dawo musu da kayansu ranka zai baci ya ce a haɓa yarai na zai baci sun bani a zo sun karɓa kayansu ai mutumin da yake da kayansa in ya ce a bashi kayansa zai a bashi kayansa ta ce ba za ka damu ba ya ce a yarai yin damu an bani aro an karɓa don mutum ya bani aro wani abu ya karɓa a shi matan nan dabara take masa sai ta ce ya Abu Talha ya mijina ya Abu Talha ina shaida maka cewa wannan yaro naka Allah ne ya baka aransa ya baka ajiyarsa kuma jiya da daddare Allah ya karbi kayansa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace baki gaya min ba, kika banni har na ci abinci, kika banni nayi ta bacci, kika banni nayi kaza nayi kaza, baki gaya min ba, sai yanzu zaki bani labarin mutuwar ɗana. Ban ji daɗin abin da kika yi min ba, ya Ummu Sulaiman. Ya tashi ya tsaya ko ina mace ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin damuwa da ɓacin rai. Ya Rasulullah, Allah ya ɗauki ran ɗana. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, in shi ya rasu ya ce jera ya gudu, ya ce to ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya sanya albarka a saduwa da alaƙar auratayya da kai da kai da matarka na jiya da daddare. Allah ya canja muku da wannan yaron da kuka rasa. Barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma. Aka ɗauko yaro aka yi masa sallah aka binne shi, insha Allah Ummu Sulaiman kuma sai ta ɗauki ciki a wannan daren. Allah ya karɓi addu'a Annabi. Aka ce da ta zo ta haifi wannan yaro, Allah ya masa albarka wannan yaron da Annabi ya yi addu'a, wannan nabiyu ɗin da aka canja mataccen, sai da ya haifi ‘ya’ya sama da guda tara, dukkansu mahaddata Alƙur'ani ne. Ɗan farin ciki, ɗan daɗi. To a nan, wannan ƙissa ce gajeriya na baku ta wata mace sahabiyya. Yanda ake yi a riƙe namiji kenan, ana nuna masa ƙauna da soyayya, kuma mace ta zama mai hikima da basira. Ba a so matar aure ta zama tana da kidahumanci da ruɗewa da rashin fahimta. Duk wacce ta yi aure fa girma ya zo mata, ko ɗan shekara 13, 14, 15, 16, 17, 18, sai wallahi in an ɗaura miki aure to an sanya miki hular girma, saboda za ki zo kina sarrafa namijin da ya fi ki. Da yawan ku mazajen ku sun girme ku. Wata ma tana auren mijin da watakila ya haife ta, wata tana auren mijin da ya yi kawu da ita ko baffa da ita. Amma ki duba ke mace, za ki zo kina sarrafa kina juya namijin da ya girme ki ya riga ki zuwa duniya. Ashe ana buƙatar mata su zama masu hankali. Yanzu ki duba Nana Aisha, duba shekarun Nana Aisha, duba shekarun Annabi. Dika dika ma Annabi ya rasu, Nana Aisha shekarunta 18 ba, shi kuma a lokacin Annabi yana da shekara 63. Ki duba bambanci tsakanin yarinya 63 da mai shekara 18 da mai shekara 63. Amma ki duba yanda Nana Aisha ta mamaye zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda iya zaman aure. Iya zaman aure, wato matsalar ku jahilci yana yawaita a sha'aninku. Da kuna karanta tarihin matan Annabi yanda suka zauna da Annabi, da kun koyi zaman aure samfuri mai kyau. Ki duba ƴar shekara 10 ta mamaye zuciyar ɗan shekara 60 da wani abu sallallahu alaihi wasallam, hatta kai gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yana ciwo ba shi da lafiya, yana gaya wa matansa, yana da mata 9 a lokaci guda, yana cewa yaushe ne ne girkin Aisha, yaushe ne ne girkin Aisha, aina ana gadan, aina ana gadan, ina nake gobe, ina nake gobe. Yuridu yawma Aisha, yana son a gaya masa yaushe ne ne girkin Aisha. Wai har sai da ta kai ma dai kawai yace musu da Allah yana neman alfarma, wannan rashin lafiya da yake yi a ɗauke shi a kai shi ɗakin Nana Aisha ta kula da shi, ta yi masa jinya, ko da ba ranar girkin ta bane. Matan suka yi ittifaki suka ce a ɗauke shi a kai shi. Ga ta fi su ƙarancin shekaru, amma Allah ya mallaka mata miji. Ashe yarinya ƙarama da bata kai ta kawo ba, idan ta samu tarbiyya a wajen iyayenta, sun koya mata yaya ake zaman aure, sun nuna mata cewa zaman aure zaman haƙuri ne, zaman aure zaman biyayya ne, zaman aure zaman ladabi ne, zaman aure zaman mutunta juna ne, zaman aure zaman rufa asiri juna ne. In iyaye suna koya wa ‘ya’yansu mata wannan, to za su mallake mazajen su, amma ba su koya muku wannan ba, sai suka koya muku bin bokaye. Suka ce da ke in kina so ki mallaki mijinki, ki tafi gidan boka. Idan kina so ki mallaki mijinki, rinka barbada masa garin magani a cikin abincinsa. Idan kina so ki mallake mijinki, rinka masa ruwan zoƙoro da rubutun sha. Idan kina so ki mallake mijinki, rinka zuba masa kaza yana tsallakawa. Sai yanda kika yi da shi, baku koya musu ladabi da biyayya ba, baku koya musu iya abinci ba, baku koya musu iya gaisuwa ba. Yarinya bata iya gaida mai gidanta ba, ga ta budurwa lafiyayya son kowa kin wanda ya rasa. Tas lafiyayya masha Allah, amma wallahi idan ta je gida sai ta zama kamar maciji a wajen mijin nan. Maciji ga kyau, ga laushi a jikinsa, amma guba ne da shi, bala'i ne da shi. Har sai ta kai ga mai gidanta, idan zai dawo gabansa yana faduwa, kyanta bai mata amfani ba, yarintarta bai mata amfani ba, dukiyar da kuka kashe mata a gidanta bai mata amfani ba, za ta zo ta wahala ya wahala. So sirrin mallake miji, sirrin da ya sa Nana Khadija ta mallake Annabi, ta samu shiga a wajen manzon Allah, soyayya, tausayi. A wannan lokacin ta lullube shi, take kalla la yukhzika Allahu abada, Allah ba zai taba tozartar da kai ba ya Muhammadu, liannaka tasilu rahima wa tahmilu kalla wa tu'inu ala nawa'ib ad-dahr. Ai kana daukan nauyi, duk wanda yake daukan nauyin wani a rayuwa Allah ba zai walakanta shi ba. Ya Muhammadu, kai mai daukan nauyi ne, kana sada zumunci. Duk wanda yake sada zumunci, duk mutum mai zumunci yana gaida ƴan uwansa, yana zuwa yana gaida ƴan uwansa, insha Allah ba zai wulakanta ba a rayuwa. Kuma duk lokacin da aka shiga cikin kunci da wahala, kana taimakon mutane. Tashi mu je gidan baffana, wani malami ne baffana, mu je a yi masa bayanin abin da ka gani, ya gaya mana meye wannan. Ita da kanta ta ɗauke shi, ta ɗauki mijinta, ta kai shi wajen wanda zai masa bayani, ya kwantar masa da hankali. Yanzu matan yi suna wannan, miji zai zo ya kwanta yana ciwo, bai da lafiya, yana cikin dare, kai dai ka ji ya rake wallahi, kai ba ka da haƙuri ne, yana a bani ruwa in sha. Miji zai mutu ba, amma tana masa faɗa, ni ɗin nan akwai ƙarar da aka kawo min na wata mata, mai gidanta da tijo ne, ba shi da lafiya, yana jinyar rashin lafiya, ya samu matsala, yana da raki, in an kawo abinci ba zai ci ba, sai an kashe kuɗi an yi masa abinci, sai ya ce shi koko yake so. Idan an damo kokon an kawo, sai ya ce shi gaskiya kunun gyaɗa yake so. Idan aka kawo kunun gyaɗan, sai ya ce shi tuwon biski yake so. Idan aka kawo kaza aka kawo kaza. Wata rana yunwa ta kama shi, rasa yadda zai yi, matar sai ta zuciya, mai kunta lallabe shi a matsayinsa na marar lafiya. Ai marar lafiya rarrashinsa ake yi, shi ne nursing. Ai shi sa turawa suka ce ai nursing, nursing shi ne masu kula da marar lafiya, masu jinya. Jinya ilimi ne, rarrashin marar lafiya ake musamman mijinki. Sai ta fushi, wata rana yana kira ba lafiya, yunwa ta dame shi, yace a bashi. Ta ce kar Allah, haka za a zo a ƙare wahala a kanka a banza, sai an kawo maka za ka ci, kai ba za ka ci ba, a kawo maka za ka ce ba za ka ci ba, kaje ka ci jinin wannan ka. Mai gidanta ne ba shi da lafiya, take gaya mata ka. In takaice muku labari, haka tsohon nan ya mutu, Allah ya kashe shi, ka kashe shi. Ku koya, idan kun koya za ku samu sauƙi. Ku daina ɓata lokacinku a kan cewa wai ana mallake miji ne da barazana, ai dan wannan zamani ba dan goyo bane, in ya maka ka masa, in ya daka ka daka, in yayi kaza ka yi kaza, dole sai ka nemi taimako, sai ka je wurin malamai. Za ki je malaman su cinye kuɗinki, su cinye kayan ɗakinki, su cinye har katifarki, sai sun cinye ta, su sa ki kai ta kasuwa ki je ki sayar da ita a banza. Kin yi asara, ba ki da aiki, sai bin boka. Ki je ki bincika ki ga waɗanda suke zuwa gidan boka, wacce tsiyar suka samu, wacce tsiyar suka samu. So ina ba ku shawara, ku karanta gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ku ji irin yadda manzon Allah ya gwagwarmaya ya fafata da matansa. Za ku ɗauki darasi ƙwarai da gaske, da ikon Allah tabaraka wa ta'ala. gobe za mu dora mu ci gaba da bayani akan kishi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kala-kala nau'i-nau'i na kishi wataƙila gobe mu rufe magana akan kishi din jibi kuma mu shiga sabon darasi abin da na faɗa ne daidai a wannan zamanawa da ku Allah shi bani lada da ni da ku wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe ina neman Allah ya yafe min سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك